Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 16 ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Ki farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
An sami sake kullar cutar Ebola a wasu sassa na Congo Kinshasa. Kashanta Isra'ila ta soye matsaya akan barin wasu mata ƴan majalisar dokokin Amurka shiga kasar ta. Gwamnatin India ta ce za ta janye wasu daga cikin matakan da ta dora wa yankin Kashmir.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa almajiran shugaban ƴan Shi'a na Najeriya wato Ibrahim El-Zazzaki sun ce ba su san inda aka kai jagoran nasu ba bayan saukarsa a filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja bayan dawowarsa daga kasar India a yau.
Filanda ya dawo jirgin ya sauka karfe 10:30 daidai agogon Najeriya. Yan jaridu sun yi dallazo suna jiran shi amma kuma ba a bi da shi ta kofar da aka sani ba. Ba wanda ya san inda yake sai su waɗanda suke tare da shi.
Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger hukumar yaƙi da cin hanci ta Halsiya ta bayyana nasarorin da ta samu a bincike da ta kaddamar game da wasu ayyukan asha da ake zargin an tafka a fannin hada-hadar man fetur.
Waɗanda suka sa kansu cikin wannan aiki na sayan man fetur su kaisashe shi suna wasu kwabari idan an dauko man fetur daga Zandar maimakon a kai su Burkina sai ai kamar za ta haya sai a komo a saka sai da shi na cikin kasa. Wannan abin yana ka cikas ga tattalin arzikin kasa.
Bayan nan Mahmud Lalo zai gabatar da shirin duniya Amurka. Sannan kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jami'an kiwon lafiya a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo sun tabbatar da bayyanar cutar Ebola a kalla a wurare biyu da ke cikin lardin Kivu da ke kudancin kasar a karo na farko. Tunda cutar ta bulla a kasar kamar shekara ɗaya yanzu ta laƙumi rayukan mutane 1,800. Ana fuskantar kalubale sosai wajen kula da masu fama da wannan cutar ta Ebola a sanadin rashin kwanciyar hankalin da kasar ke fama da shi. Dadin dadawa kuma mutane ba su ma yarda cewa akwai cutar ba, abin da ya sa maimakon su garzaya asibiti idan suka kamu da ita sai su miƙe kafafunsu a gida, abin da ke janyo yaduwar cutar. Baya ga haka kuma kokarin wayar da kan jama'a akan cutar ya sha cin karo da kin amincewar wasu daga cikin al'ummar kasar waɗanda suke zargin ma'aikatan lafiya domin irin matakan da suke dauka na kariya da hana yaduwar cutar. Kashanta dai gwamnatin Isra'ila ta sauya ra'ayinta akan hana wata ƴar majalisar dokokin Amurka zuwa kasar ta Isra'ila. Ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ce a yau Juma'a ta bayyana cewa za a bar ƴar majalisar Rashida Ɗalib ta je kasar don ta sami damar ganin kakarta ƴar asalin yankin Palestine a matsayin mai kai ziyarar jin kai. A jiya Alhamis ne hukumomin kasar suka hana Ɗalib da wakiliya Ihlan Umar shiga kasar Isra'ila, abin da ya janyo sarkakiya akan muhawarar da ake yi kan goyon baya da wakiliya wato da wakiliyar ke baiwa kungiyoyin da ke adawa da kasar ta Yahudu. Hukumomin Isra'ila basu amince wato basu ambaci ko ita ma Umar za ta iya zuwa kasar ba. ƴan majalisar mata guda biyu ƴan jam'iyyar Democrat sun kasance masu sukan kasar Isra'ila akan irin rashin adalcin da suke zargin tana yi wa ƴan kasar Palestine. Gwamnatin India ta ce sannu a hankali za a janye tarnaƙin da aka ɗorawa ƴan yankin Kashmir bangaren da ke ƙarƙashin riƙonta. A yau Juma'a ne babbar kotun kolin India ta kammala sauraron korafin da editan jaridar Kashmir Times wato Anuradha Bhasin ya shigar inda yake kalubalantar ka'idojin da gwamnati ta India wato gwamnatin ta India ta dora wa yankin kwanaki 12 da suka shige. Wani lauyan Bhasin din ya gaya wa kotun cewa akwai bukatar a bada umarnin sake bude hanyoyin sadarwa na Kashmir ta yadda kafofin watsa labarai za su iya tafiyar da ayyukansu a wannan yankin wanda India da Pakistan kowace ke ikirarin cewa mallakar ta ne. Jiya Pakistan ta bada sanarwar cewa an hallaka mata sojoji uku a musayar harbe-harben da ta kaure tsakanin sojojinta da na India akan iyakar da ta raba bangarorin kasashen biyu. Masu sauraro kada ku manta labarun na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Rundunar sojojin Koriya ta Kudu KTK ta bada rahoton cewa makwabciyar ta Koriya ta Arewa KTA ta sake harba wasu makamai masu linzami masu cin karamin zango izuwa cikin tekun dake gabashin ta, abinda ake gani a matsayin wani sabon mataki da take dauka don bayyana jin haushinta da rawar dajin hadin gwiwa da ake tsakanin sojojin KTK da na Amurka. Ofishin babban hafsan hafsoshin sojan KTK ya ce KTA ta harba waɗannan rokokin ne a cikin lardin Gwangwon, inda rokokin suka yi tafiyar kilomita 230 kuma sun cilla sama har suka yi kamar kilomita 30 zuwa cikin kololuwar samaniya. Izuwa yanzu dai KTA ta harba irin waɗannan rokokin har sau 6 kenan a cikin tsawon makonni 3, kuma wannan matakin ya sa an koma baya kenan a halin zaman ɗarɗar da ake tsakaninta da Amurka. Haka kuma izuwa yanzu KTA din ta ki yarda da take wani zaman tattaunawa da jami'an Amurka ko na KTK. Wata kotun ɗaukaka ƙara a nan ƙasar Amurka ta yanke hukunci akan gwamnatin shugaba Trump na samarwa yara ƴan baƙin haure da ake ajiyewa a cibiyoyin da aka tanadar don baƙin hauren da wataccen abinci da duk wani abu da suke bukata na yau da kullum. Wata kotu mai alkalai guda 3 a jihar North Carolina ce ta yanke wannan hukuncin, inda ta ce gwamnatin ta karya wata doka da aka samar a shekara ta 1997 wacce ta bukaci gwamnati da ta samar wa baƙin haure abubuwan more rayuwa ingantattu masu lafiya.
Aisha Ma'azi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A yau ne shugaban ƴan Shi'a na Najeriya wato Ibrahim El-Zazzaki ya dawo daga ƙasar India kwana 3 kenan da tafiyarsa zuwa ƙasa ta India domin ya je asibiti. To sai dai almajiran shugaban sun ce ba su san inda aka kai jagoran nasu ba bayan saukarsa a filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe dake Abuja. Wakilin murya Amurka Nasir Adamu El-Hikaya ya jiyo mana ta bakin jagoran almajiran Muhammad Ibrahim Gamawa.
Lallai ya dawo jirgin ya sauka karfe 10:30 daidai agogon Najeriya. Yan jaridu sun yi dandazo suna jiran shi, amma kuma ba a bi da shi ta kofar da aka sani ba. Ba wanda ya san inda yake sai su waɗanda suke tsare da shi.
Muhammad Ibrahim Gamawa, banda maganan yan jarida, ku almajiransa shin kun samu kun yi magana da shi bayan isowarsa a nan Abuja?
Tabbas babu wanda ya gan shi. Kawai daga can aka kai mota aka bi da shi ta hanyar da shugaban ƙasa yake zuwa, aka kai wa yan jarida addabani, babu wanda ya gan shi ya magana da shi.
Wato dai ma'ana su jami'an tsaron da suka tafi tare da shi inda sun ci gaba da ajiye shi a wajen su kenan.
To lallai hala 'yan sun ce su ajiye shi a wajen su ba su sanar da mu ba.
Muhammad Ibrahim Gamawa daga faruwar wannan al'amari tun da dama shi ya ce akwai wasu kasashe kamar Malaysia, Indonesia da Turkiya da yake son sake neman ya tafi neman magani. Wani mataki za ku dauka tun da dama lauyan ku Femi Falana shi ya shigar da wannan magana tun farko?
Gudun kar a sake maimaita abin da ya faru a India, la'alla malam zai duba kasan da yake ga iska ke da NTP ko ƴansu gwamnatoci ba za su iya tilasta ta sai abin da bai kace ba. La'alla cikin waɗannan kasashe guda uku sai zaɓi wanda ya gani.
Muhammad Jumaa, idan mun ɗauki irin wannan zargin, kusan ba za a zargi ƙasa mai ƴancin kanta cewa wasu ƙasashe suna mata abin da suka ga dama ko suna sa ta ɗaukar wani mataki ba.
To wannan ai sanannen abu ne, wannan a cikin duniya da masana na duniya sun san akwai ƙasashen da suke da ƴanci kuma akwai ƙasashen da ba su da ƴanci. Cikin ƙasashe uku kuma ai akwai ƙasar da aka samu miliyan 200 a asusun ko kuma ma'ajiyar shugaban ƙasan wancan ƙasar. Da aka tayi za a tsige shi da kansa ya ce wata ƙasa ce ta ba shi wannan kuɗin domin ya auka ma ƴanciyar ƙasansa. To ka da tura mallan wannan kasa a ita ga kaman farka ciki ne mutum ya dauki wuka da samu ciki.
Faɗa mana yanzu menene kuke tunani nan tafiyar IML wato harkar musulunci wannan tafiyar ta Malam Ibrahim Zazzaki?
To in ma akwai shi ne wannan ya ƙara nuna yayyar da muke faɗa da nuna mana bambanci da wariya da ake a wannan kasa ta Najeriya. Ba su suka yi wa mallan da matansa duk waɗannan wannan ta'annufin. Kuma kundin tarihi ba zai manta da wannan rashin imani da tausayi ba.
Muhammad, wato abinda zai damu wannan tambayar tana nufin wani mataki IMN yanzu za ta ɗauka, me za ku yi yanzu, me kuke shirin yi akan dawowar tasa?
Eh, kike nan da zaran an samu matsaya akan matakin da za a ɗauka nan gaba za mu sanar da ku. An ce in duka yawa na kakan kare, yanzu na ka muke karewa tukun nan. Da hankulan ma da zukatan ma duk sun koma ga ina za mu samu jagora ina ba aka ajiye su.
Ku zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya.
Gaida Nasir Adamu El Hikaya. A jamhuriyar Nijar, hukumar yaƙi da cin hanci ta Halsiya ta bayyana samun nasarori a binciken da ta ƙaddamar game da wasu ayyukan asha da ake zargin an tafka a fannin hada-hadar man fetur da wasu da suke kewaye hanyoyi domin ƙin biyan haraji. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Suleiman Munibarma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hukumar da ta set ane 2019. La Halsiya a enregistré plus de 180 plaintes et dénonciations.
A taron manema labaran da ya kira wannan juma'a ne shugaban hukumar yaƙi da cin hanci mai shari'a Abdulrahman Guzman ya sanar cewa daga farkon wannan shekara ta 2019 kawo yau an samu korafe-korafe sama da 180 waɗanda akasari suka tahallaka akan yunkurin kewaye hanyoyin biyan haraji ko na awon kaya ko coge a yayin bayar da kwangilar ayyukan gwamnati, maguɗi a jarabawa da dai sauran.
La Halsiya a travaillé en synergie avec les autres organes de contrôle de l'État.
Kasuwancin man fetur na daga cikin fannonin da hukumar yaƙi da cin hanci ta ce ta gano almandahana a game da yadda ake gudanar da shi a nan Nijar, kamar yadda mataimakin hukumar ta Halsiya Alhashi Salisu Ubandoma ke ƙarin haske a kai.
Waɗanda suka sa kansu cikin wannan aiki na sayan man fetur su ƙarfashe shi suna wasu ƙabari. Idan an ɗauko man fetur daga Zandar kenan daga Suraj maimakon a kai su Burkina sai a yi kamar za a tahiya sai a komo a saka a saida shi na cikin ƙasa, wani za a kai Mali haka, wani za a kai Nigeria haka. Wannan abin yana ka cikas ga tattalin arzikin ƙasa. Abinda an kai lisawa kan masu yi tashi ta Nigeria, kan masu yi tashi ta Burkina Faso, kan masu tahi masu tahi Mali, abinda kirgin mai bada asusun Nijar ya yi asara ta miliyar 11.
Tsarin samar da takardu da na awon motocin tuwaris na daga cikin batutuwan da hukumar ta Halsiya ta gudanar da bincike a kansu, inda a ƙarshe ta bankaɗo wani tsarin buga takardun jabu a wannan fanni. Alhaji Lawali Tasi'u babban sufeto ne mai kula da bincike.
Shi mai mota ba a ce ya yi laifi tunda shi bai san an mashi cuta ba. an anshi miliyan 4 gare ta ko miliyan 5 kuma ba a ba gwamnati ko dala ba amma an zo an samu numero numero ho mai kyau ne tunda an zo an kawo tantoni loga an sanyo ta an yi plat amma awu na banza ne a yanzu mutum 253 ya shafa
rashin hukunta masu laifuka na daga cikin matsalolin dake dabaibayi wa ayyukan yaki da cin hanci a Niger saboda haka jami'in fafutuka Abdul Alhaji Idi ke ganin akwai buƙatar gyara
ita ta yi aikin ta yanzu zamu gani in dai kirin za ta yi in dai da gaske ne ake an yi niyya a yaki da cin hanci da rashawa shugaban ƙasa ya kwatanta kawai ba sani ba sabo ba a yin katsalandan duk wani minista ko wani dafitin abin ya zame shi a tura majalisa ta daga kariyar shi a mai shari'a kamar kowa tunda ba wanda ya karin shari'a
kungilar buga lasisin tuki irin na zamani da cogen da ake zargin ta yi katutu a jarabawar Bak da Brevin 2019 da jarabawar jami'an Duan ko Custom da daga cikin muhimman batutuwan da hukumar Halsiya ta ce tana ci gaba da gudanar da bincike a kansu a yanzu haka Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Gaida Sule Mumuni Barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 11:16 na safe ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Har yanzu ana kace na ce kan yadda za a shawo kan matsalar harbe-harbe da ta'addibi Amurka inda hankula a yanzu suka fi karkata kan kalaman da shugaba Donald Trump yayi dake cewa matsalar tabin hankali ita ce kan gaba a jerin abubuwan da ke sa mutane yake daukan bindiga su bude wuta akan jama'a yayin da wasu masu rajin ganin an tsaurara matakan mallakar bindiga ke cewa ba anan gizo ke saka ba yau kan wannan batu shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali akai sunana Mahmud Lalo to kasa da makonni biyu bayan da aka kai wasu hararren bindiga a birnin El Paso na jihar Texas da kuma Dayton a jihar Ohio har yanzu hukumomi da sauran Amurkawa na bayyana ra'ayi mabambanta kan dalilan da ke haddasa hare-haren kan mewa da wabi da ke haddasa asarar dumbin rayuka. Shugaba Trump a irin tashi mahangar gani yake akwai buƙatar a maida hankali kan samar da kulawa ko kuma a riƙa tsare masu fama da matsalar tabin hankali a kuma dakatar da sayar musu da makamai bayan da sama da mutum 31 suka mutu a 'yan kwanakin nan da suka gabata a jihohin Texas da Ohio.
Mental illness and hatred pulls the trigger. Not the gun.
Matsalar tabin hankali da nuna kiyayya su suke harba bindiga ba bindigar ba.
Shugaban ya kuma yi kira da ayi garan bawul ga fannin dokokin kiwon lafiya a Amurkan. Waɗanda za su rika bada damar ana iya gano mutanen da ke iya kai hari. Ayi musu magana kuma idan har ma ta kama a tsare su. Sai dai masu fafutukar ganin an tsaurara matakan mallakar bindiga da ƙwararru a fannin kiwon lafiya. Sun ce ba a wannan fannin na masu tabin hankali ya kamata a maida hankali a kai ba. Joshua Howitt, jami'i ne a gamayyar kungiyoyin da ke rajin ganin an tsaurara matakan mallakar bindiga.
What we know is that hate is driving these crimes and hate is not a mental illness.
Abinda muka sani shine tsananin kiyayya ce ke haddasa wannan matsala kuma babu alaka tsakanin nuna kiyayya da tabin hankali.
To har ila yau wasu masu ra'ayi irin na Joshua suna ikirarin cewa irin kalaman da shugaban na Amurka yake furtawa ba sa tafiya daidai da abubuwan da yake aikatawa. Misali, gwamnatinsa ta cire dokokin da suke hana masu tabin hankali mallakar bindiga, sannan ta yi kokarin kawar da tsarin kiwon lafiyar na mai rahusa da gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama ta kirkiro, wanda ya fadada damar da mutane ke da ita ta samun kulawa a asibitoci masu zaman kansu, ya kuma fadada damar da marasa karfi ke da ita wajen samun kulawa a fannin lafiyar kwakwalwa. Senator Sherrod Brown na jam'iyyar Democrat, wanda ya fito daga jihar Ohio da aka kashe mutum tara a birnin Dayton, ya ce
certainly mental health services matter, but the same people that say it's mental health
lallai batun kiwon lafiyar kwakwalwa na da matukar muhimmanci, amma kuma mutane da ke cewa matsalar tabin hankali ita ke janyo harbe-harbe a unguwanninmu ba yawan bindigogi ba, su ne kuma suke kokarin kawar da tsarin kiwon lafiyan da ke ba marasa galihu damar samun kulawa. Har ila yau su ne mutanen da ke kokarin kawar da tsarin nan na kiwon lafiya mai rahusa.
To, a cewar masu nuna bukatar ganin an takaita mallakar makaman, mai da hankali kan matsalar tabin hankali kadai zai rinjaye sauran matsaloli irin su yadda mutane ke iya mallakar bindiga cikin ruwan sanyi, ciki har da ma manyan bindigogi na azo a gani.
But if you want to do something about gun violence, you need to do something about guns.
Joshua Howard kenan yake cewa idan ana so a magance matsalar harbe-harben bindiga, akwai bukatar ayi wani abu akan mallakar bindigogi.
To, shi dai shugaba Trump ya nuna goyen bayan sa kan a tsananta bincike kafin a saiwa da mutum bindiga, amma kungiyoyin masu adawa da tsaurara matakan sayan makaman da kuma wasu ƴan majalisar dokokin Amurka da suka saka siyasa a cikin lamarin sun kawo cikas a yiwuwar samar da wata doka wacce za ta tabbatar da tsananta bincike kan masu sha'awar sayan bindiga. To, idan dai aka gaza samar da wata doka a mataki na tarayya, jihohin Amurka na iya yin gaban kansu wajen kirkiro dokokinsu na kansu. Tuni dai har wasu jihohi 17 suka bada wani sabon umarni da ake kira Red Flag Laws a Turance, wato doka ce wacce za ta bada dama ga hukumomi su kwace bindiga duk wanda aka ga yana nuna wata alama da ka iya zama barazana ga rayuwarsa da ta jama'a. Masauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da Brian Pardon da kuma Julie Levis Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mansur Babawuro na Fada, yace salam VOA Hausa. Muna jinjina muku bisa damar da kuke bamu domin bayyana ra'ayoyinmu kan abubuwan da ke cin mana tuwo a ƙwarya. Da fatan Allah ya ƙara daukaci da ma'aikatan sashen Hausa basu iya baku basira da hazaka da daukaka. Sakonmu na farko ya fito ne daga Mansur Babawuro na Fada, yace salam VOA Hausa. Muna jinjina muku bisa damar da kuke bamu. Sakonmu na farko ya fito ne daga Mansur Babawuro na Fada, yace salam VOA Hausa. Muna jinjina muku bisa damar da kuke bamu domin bayyana ra'ayoyinmu kan abubuwan da suke cin mana tuwo a ƙwarya. Da fatan Allah ya ƙarawa daukacin ma'aikatan sashen Hausa basira da hazaka da daukaka. Daga nan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Nuhu Lawal Danfaki da Isuhun Dila Taki. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku isar mana da kokenmu zuwa ga gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Alfa'i cewa ya taimaka ya gyara mana gidajen malaman makarantar sakandaren garin Faki domin duk sun lalace, waɗansu ko rufi babu. Allah ya sa mai girma gwamna ya ji kokenmu, kuma Allah ya bashi ikon share mana hawaye. Sai kuma sakon da ya fito daga Hassan Dogon Fati ba tsari, yace Allah ya sa dawowar shugaban kungiyar Shia Malam Ibrahim Elzazaki a kasar Najeriya daga kasar India hakan shine abin da yafi zaman alheri ga kasar mu. To amin. Da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da dorewa. Amin. Sakon mu na gaba ya fito ne daga Ilyas Abubakar ga Shaki Potiskum, yace dan Allah ku mika kukan mu zuwa ga shugaban mu na musamman dan majalisar mu na cikin garin Potiskum, wato Abdullahi Adamu Bazuwa, da a taimaka a yi mana gada tsakanin hanyar da ta hada unguwar Rugar Fulani da unguwar Nahuta. Wallahi in har an yi ruwa kuma ba batun zirga zirga tsakanin unguwoyin har sai ruwa ya janye, muna kira ya taimaka domin shi ma unguwar sa ce. Daga nan sai sakon da ya fito daga Hussein Abba Damban, yace salam BOA Hausa, muna mika sakon barka da sallah.
A gaida Binta Esiyaro da wasiƙun masu sauraro. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, ga wannan sakon. Madalla, kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma a takaici.
Jami'an kiwon lafiya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun tabbatar da bayyanar cutar Ebola a kalla a wurare biyu da ke cikin lardin Kivu da ke kudancin kasar a karo na farko. Tunda cutar ta bulla a kasar kamar shekara ɗaya yanzu, ta laƙumi rayukan mutane 1,800. Karshenta dai gwamnatin Isra'ila ta sauya ra'ayinta kan hana wata 'yar majalisar dokokin Amurka zuwa kasar ta Isra'ila. Ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ce ta a yau Juma'a ta bayyana cewa za a bar 'yar majalisar Rashida Talib ta je kasar don ta samu damar ganin kakarta 'yar asalin yankin Falastin a matsayin mai kai ziyarar jinkai. Gwamnatin Indiya ta ce sannu a hankali za a janye tarnaƙin da aka ɗora wa yankin Kashmir, ɓangaren da ke ƙarƙashin rikonta. A yau Juma'a ne babbar kotun kolin Indiya ta kammala sauraron ƙorafin da editan jaridar Kashmir Times, wato Anuradha Bhasin, ya shigar inda yake ƙalubalantar ƙa'idojin da gwamnatin ta Indiya ta ɗora wa yankin kwanaki 12 da suka shige. Rundunar sojan Koriya ta Gudu ta bada rahoton cewa makwabciyarta Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami masu cin karamin zango izuwa cikin teku da ke gabashinta, abinda ake gani a matsayin wani sabon mataki da ta dauka don bayyana jin haushinta da rawar dajin haɗin gwiwa da ake yi a tsakanin sojojinta, wato sojojin Koriya ta Kudu da na Amurka. Ofishin babban hafsan sojojin sojan Koriya ta Kudu ya ce Koriya ta Arewa ta harba waɗannan rokokin ne a cikin lardin Gwangwon, inda
masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Chan. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai mun haɗu a shirinmu na dare, yanzu kuma a dakacin shirin yau da gobe.